Jama'a, sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar talata 17 ga watan Oktoba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokai aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Jimillar yawan mutanen da suka mutu a harin ta'addanci da aka yi a birnin Mogadishu na kasar Somalia yayi sama. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce yana shirin kiran iyalan sojojin Amurka hudu da aka kashe a farkon watan nan a jamhuriyar Niger. Aje litinin sojojin gwamnatin Iraki suka hutsa birnin Kirkuk da ke hannun mayakan Kurdawa suka kame wasu muhimman wurare.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya za a ji cewa ministan lafiya na Najeriya ya tabbatar da yaduwar kendar biri ko monkeypox a jihohi akalla 8 na Najeriya. Za kuma a ji cewa an shiga shari'ar ƴan Boko Haram ga danganan har
za a sallami wasu da ake zargi su 468 da ba a same su da laifin komai ba a shari'ar da ake yi na mayakan Boko Haram.
Sannan za a ji cewa masu garkuwa da mutane sun yi awon gaba da mutane shida a jihar Niger, ciki ko har da DPO ƴan sanda da odalinsa. Kamar kowace ranar Talata, Aliyu Musafan Sakkwato na tafa da shirinsa na aka mai wuya. Inda a yau za a ji ci gaban kace na cin da ake yi game da batun shirin zaɓe na can gaba a jamhuriyar Niger. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barka da asuba, da fatan tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Jimlar yawan mutanen da suka mutu a harin ta'addanci da aka kai a birnin Mogadishu na ƙasar Somalia yayi sama, yanzu ya kai 300, yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman mutanen da suka rayu a harin, wanda ake zargin mayakan kungiyar masu tsaucin ra'ayin Islam ne suka kai shi. Dr. Abdul Qadir Adam, shugaban ma'aikatar kula da motocin daukar marasa lafiya na gaggawa, ya faɗa wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 302 daga mummunar fashewar da ta faru a wata mahada mai yawan hada-hadan mutane a yammacin ranar Asabar. Gwamnatin Somalia ta ce an ɗauki mutane 429 da suka samu raunuka zuwa asibitocin yankin, haka kuma akwai yiwuwar ƙaruwar yawan mutanen da suka mutu. Sama da mutane 30 da ke cikin mawuyacin hali ne a kwashe su zuwa asibitocin ƙasar Turkiya a jiya Litinin don a duba lafiyarsu, cikinsu har da wakilin muryar Amurka a Somalia Abdul Qadir Muhammad Abdul. Ya zuwa yanzu dai babu wani ko wata ƙungiya ta fito ta ɗauki alhakin harin, amma jami'an gwamnati da ƙwararru kan harkar ta'addanci sun yi imanin cewa ƙungiyar Al-Shabab ce ta kitsa kai harin. Ita kanta ƙungiyar Al-Shabab dai ta yi shiru a kan wannan hari, amma an san cewa ta jima tana kashe ɗaruruwan mutane a 'yan shekarun da suka gabata ta hanyar kai hari akan otal-otal na Mogadishu da gidajen cin abinci da kuma sauran guraren da jama'a ke hada-hada.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana shirin kiran iyalan sojojin Amurka hudu da aka kashe a farkon wannan watan a jamhuriyar Niger. Ya kuma zargin cewa tsohon shugaban Amurka Barack Obama baya kiran iyalan sojojin da aka kashe a bakin aiki domin yi musu ta'aziyya. Trump dai ya yi wannan furucin ne a lokacin taron manema labarai a fadarsa ta White House jiya Litini, inda aka tambaye shi dalilin da bai yi wa Amurkawa wani bayani ba akan sojojin Amurka da aka kashe a Niger ɗin. Shugaban dai ya ce ya rubuta wasiƙa na musamman ga iyalan sojojin, kuma yana shirin kiransu ta wayar tarho don jajanta musu. Ya ci gaba da cewa yadda aka saba a baya shi ne, idan ka kalli shugaba Obama da sauran shugabannin da suka gabata, yawancinsu ba sa kiran irin waɗannan iyalan da sojojin su iyalan da aka kashe musu sojoji ta waya. Sai dai kuma tsohon mataimakiyar shugabar ma'aikatan Obama Elsie Mastromo ta mayar da martani ga kalaman Trump ta shafin Twitter, inda ta ƙaryata maganar Trump ɗin. Da aka sake tambayar shugaba Trump ya ƙara bayani kan wannan zargi da yi wa Obama, Trump ya ce abin da aka faɗa masa kenan. A farkon wannan wata ne dai ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta fitar da sanarwar cewa an kashe sojojin Amurka na musamman guda hudu da ake yi wa lakabi da Green Beret a Niger, a yayin wani sintirin haɗin gwiwa da takwarorin aikinsu na Niger, inda ita ma jamhuriyar ta Niger aka kashe mata sojoji jami'an tsaro guda hudu.
To, ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin, sojojin gwamnatin Iraki suka kutsa birnin Kirkuk da ke hannun mayakan Kurdawa, suka kame muhimman wuraren da suka hada da ofishin gwamna da sansanonin soja da kuma wani fegi na man fetur. Cikin gaggawa, sojojin Iraki waɗanda sojojin Amurka suka horar suka shiga birnin da ke arewacin ƙasar Yas bisa umarnin Prime Minister Haider Al-Abadi, suka kuma daga tutar Iraki a wuraren da tutocin Kurdawa suke. Wannan abu dai ya zo ne ƙasa da kwana guda bayan kaddamar da wani aikin mayar da martani kan ƙuri'ar da Kurdawan suka kada a watan da ya gabata ta neman ƴanci wanda gwamnatin tarayya ta ayyana a matsayin baya bisa doka. Gwamnatin Iraki dai ta bayyana karɓo ikon birnin da cewa ba a fuskanci wani ƙalubale ba, amma wata ƙungiyar agaji ta ce an kashe wasu sojojin Kurdawa na Peshmerga da sojojin Iraki a faɗan da aka yi a cikin dare a kudancin birnin Kirkuk kafin sojojin gwamnatin su samu damar shiga birnin. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, wadda ke goyon bayan sojojin Iraki, wadda kuma ta taimaka wajen horar da sojojin Kurdawa a yakin da aka yi da ƙungiyar IS, ta ce sojojin Iraki sun haɗa kai da mayakan Peshmerga don fatattakar Kurdawan.
Gamayyar ƙungiyoyin 'yan adawan Venezuela sun ƙi amincewa da sakamakon zaben gwamnonin da aka yi ranar Lahadi, wanda jam'iyya mai mulki ta Socialist ta sami lashe jihohi 17 cikin jihohi 23 na ƙasar, a cewar daraktan kamfe ɗin jam'iyyar DUR Gerardo Bailey. Ba mu amince da kowanne sakamako ba a halin yanzu, muna fuskantar wani yanayi a wannan ƙasar. Ya kuma yi kira da a sake ƙidaya ƙuri'un jam'iyyun adawar da aka yi hasashen cewa za su lashe aƙalla rabin jihohin ƙasar sun sami guda 5 kawai, yayin da har ya zuwa jiya Litini ake ci gaba da ƙidayar ƙuri'u a jihar Bolivar na gabashin ƙasar. Shugaban ƙasa Nicolas Maduro ya yaba da sakamakon zaben kuma ya ta'allaka nasarar akan aƙidar Chavismo ta tsohon shugaban ƙasar marigayi Hugo Chavez. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yaba mutanen ƙasar Venezuela saboda abin da ta kira ƙarfin hali da ƙudurin su na nunawa da kuma amfani da suka yi da damar da suke da shi ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar na fitowa su kaɗa ƙuri'unsu. Sai dai Amurka ta nuna takaicin ganin cewa ba a saurari muryoyin 'yan Venezuela ɗin ba. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda ba a rasa ji ba, ministan lafiya na Najeriya Dr. Isis Adewale ya tabbatar da yaduwar cutar kendar guri ko monkeypox a jihohi aƙalla 8. To, amma ya ce sam cutar bata kai Ebola muni ba. Daga Abuja ga wakilin Misali Shehu Ashaka da rahoton.
As 22nd of September 2017, the Nigerian Center for Disease Control received.
Daga ranar 22 ga watan jiya muka samu labarin bullar cutar kendaburi daga jihar Bayelsa, inda zuwa 13 ga watan nan muka tabbatar da kamuwar mutum 7 da wannan cutar mai haifar da manyan kuraje. Ministan Lafiya na Najeriya Dr. Isaac Adewale ke karin bayani kan annobar cutar da zuwa yanzu ake fassara ta da kendaburi, wacce ta haifar da tsoro a biranen Najeriya musamman inda ake mu'amala da naman buri.
We have received laboratory confirmation for monkeypox virus from 3 of these cases from the WHO regional laboratory in Dakar, Senegal.
Ministan ya ce tuni aka tura kwayar cutar zuwa ɗakin bincike a Dakar ɗin ƙasar Senegal, inda aka tabbatar da 3 daga cikin binciken da cewa lallai cutar ce. Bayan haka an samu labarin bullar cutar 43 daga jihohi 8 da suka hada da Akwa Ibom, Cross River, Ekiti, Rivers, Enugu, Lagos, Nasarawa da Benin Tarayya.
We should reassure the Nigerian nation that monkeypox virus infection is not a death sentence.
Ministan ya kawar da fargabar 'yan Najeriya kan cewa ciwon ba lasisin mutuwa bane, kuma gwamnati ta dau matakan yi wa waɗanda suka samu larurar magani ba tare da ware su ko yi musu wariya ba. Haka nan babban daraktan cibiyar yaki da cututtuka ta Najeriya Dr. Chikwe ya nana ta buƙatar kora fargaba a tsakanin al'umma kan cutar.
All suspected cases that have been reported to date are doing well clinically. We haven't recorded any deaths and all the cases still being managed are all doing well.
Tuni muka yi wa waɗanda suka samu cutar magani, kuma kazalika ba mu samu mutuwar koda mutum ɗaya ba. An samu irin wannan fargaba a lokacin da aka samu bullar cutar Ebola da wani mutumin ƙasar Liberia ya shigo da ita Najeriya. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah.
Amin, kuma a gaida Ashaka. Har yanzu dai muna Abuja, inda aka gabatar ma Attorney General din Najeriya kuma ministan shari'a rahoton shari'ar fage game da shari'ar 'yan Boko Haram. Hassan Maina Kaina, gare ka.
Wata sanarwa da muka samu daga ofishin Attorney General na tarayya kuma ministan shari'a ta ce za a sallami wasu da ake zargi su 468 da ba a same su da laifin komai ba a shari'ar da ake yi na mayakan Boko Haram, kuma za a hannanta su ga ofishin mai bada shawara ga shugaban kasa kan sha'anin tsaro don kara kimtsa su. Kawo yanzu kotun ta zartar da hukunce-hukunce ga mayaka 45 inda aka ɗore su shekaru mabambanta bisa samun su da laifi, yayin kuma da ake ƙara tsara tuhume-tuhume akan mayaka 116 ba a sami isassun shaidu akan wasu mayaka 334 ba, don haka za a ƙara ƙaddamar da sabon bincike akan su. Cikin rahoton wucin gadi da babban mai gabatar da ƙara na gwamnatin Najeriya Muhammad Umar Isu ya mika wa ministan shari'a, ya nuna cewar wasu mayaka an gano suna fuskantar shari'a babbar kotun tarayya da ke Bauchi, wasu shari'un ma tuni ana dab da kammala su. An keɓe wasu da ake zargi su 28 da za a mai da shari'un su a manyan kotunan tarayya da ke Abuja da Amina. Kawo yanzu an saurari kararraki 149 a kotuna hudu, an yi watsi da 34 saboda rashin isassun shaidu. Za a ci gaba da shari'un a watan Janairun shekara mai kamawa idan Allah ya kai mu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ya sanin girma ya san yabo, mu zo mu ga alkali Abu Kai.
Ya sanin girma ya san yabo,
haka
mu zo mu ga alkali Abu.
To, a gaida Hassan da wannan rahoton daga Abuja, kuma bari mu tsallaka zuwa jihar Niger, inda aka sace wasu mutane shida ciki har da DPO ɗin 'yan sanda da dogarinsa. Mustapha Nasir Batsari, gare ka.
Shugaban ƙaramar hukumar tamu ya Honorable Yahuza Muhammad Kuchi ya ce ko baya ga jami'in 'yan sandan da dogarin nashi akwai wasu mutane guda hudu da 'yan bindigar suka yi awan gaba da su.
Yanzu ma dai na bar wajen ina dawowa kenan zuwa Mina.
Na
sai muka bar wajen babu wani labari da aka samu.
To shi wannan DPO shi kadai ne ko akwai wasu?
Akwai wasu mutane guda hudu.
Wasu mazauna garin na Sarkin Fawa da na kira ta wayar salula ga abin da suke cewa.
Sunana Pastor Garba, pasto ne a nan Sarkin Fawa. To jiya ne da barace muna zama kasa samu labarin cewa CPO ya je wani mission Amina. Kuma kina ya kira su on their way coming back. Sai aka sace shi ko dole na shi tare da wasu mutane kuma guda shida. To abin da nake gaya maka har yanzu nan babu labari.
A halin da ake ciki dai, gwamnatin jihar Niger ta ce ta damu da aukuwar wannan lamarin. Colonel MK mai kundi mai ritaya mataimaki ne na musamman ga gwamnan jihar Niger a kan sha'anin tsaro.
Gaskiya muna jin zafi, ba ɗan adam ba ko jaffa aka ɗauka na wani, dole ne mu ji zafi.
Ba ku ji ɗuriya inda aka shiga da shi ba shi wannan DPO ɗin ba?
A'a, ba san da suka tsaye da su ba, an dai san direction, kuma kowa yana magana da tsoro ne.
A lokacin da na kira kwamishinan 'yan sandan jihar Niger, Mr. Austin Ogbonlahor ta waya ya ce bai san ni ba kuma baya da lambar wayata, a saboda haka ba zai yi magana da ni ba, duk kuwa da nana ta gabatar da kaina da na yi a wajen shi.
Don't go, don't be wrong, don't have your number.
I introduce my name to you, sir. My name is Mustafa Nasiru Basari from VOA, Voice of America, Hausa Service.
Okay, I've not confirmed you.
Ko baya ga wannan ma bayanai da ke fitowa daga yankin na Sarkin Fawa mai iyaka da jihar Kaduna na nuna cewa lamarin fashi da makami da yin garkuwa da jama'a domin neman kudin fansa na ƙara ta'azzara a yankin. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida na Batsari, a shirinmu na hantsi za a ji cewa
al'ummar yankin Irigoy a ƙaramar hukumar Basa da ke nan jihar Plateau sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta gudanar da bincike kan kashe-kashen da ke gudana a yankin da kuma bankaɗo masu laifi don hukunta su. A wani taron manema labarai da ƙungiyar raya al'adun ƙabilar Irigoy ta kira, biyo bayan kisan wasu mata da yara 29 da yan bindiga suka yi a jiya Litinin. Shugaban ƙungiyar Mr. Sande Abdu ya ce kisan mutanen ya auku ne a cibiyar da sojoji ke gudanar da aikin tsaro a yankin.
To sai a kasance da mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Yanzu kan bari mu za ku ɗaga gefe guda Aliyu Mustapha Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Shi wannan zaure an kirkiro shi ne don saboda waɗanda ba su da rinshaye. Don saboda ga a zo wannan ganwan na masu rinshaye mai nauyi ya markaɗe su.
A hukukunka kirkiro sai an dafa.
Abun nihi shine ana idan muka ce ban maso ba za a kirkiro ba.
Yau mu ga ganin ban mu iya zuwa sai an dafe. Ka san dan me?
Me ya dalili?
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Wai kuma me yasa ƴan adawar jamhuriyar Nigeria suke ɗare-ɗaren shiga zauren tattaunawar nan na CNDP ne? Ko kuma dai ita gwamnatin da ke kan karagar mulki ce take da wata manufa da hankalin ƴan adawar bai kwanta da ita ba?
Sunana Adamu Manzo. Ni a nawar ayi abin da nake gani, abin da suke nihin shine ba su da niyyar zuwa zabe. Dan su a nasu ra'ayi a yanda yanayin siyasar ƙasar nan yake a yanzu. An aka tsaya a haka yanda aka huto daga zaben 2016 an aka je 2021 ba su da wata sa'a ta samu mulki. Ina tsammanin talakawa ba za su ce ba mu ba mu iya gudanar da mulki ba, dan su sun yi mulki an gani abin da suka yi. Mu muna nan muna yi, talakawa sun ga abin da muka yi, kenan talakawa sun san da abin da muka yi ya hiwa da su suka yi.
Ni sunana Suleiman Arziki mai sayar da doya bakin Plus Pumo. Wannan al'amarin da muka lonzo shi mun san ƙarya ne suke yi, su yi seni ba da ƙada ba, ƙarya suke yi. Kowaye shi ko da sama mutum ya faɗo wala ba zai yi seni ba da ƙada ba, in kuma sun ce za su yi ba da ƙada ga hanya ko ce shi na haɗe gatari to mun riƙe mai bota. Mu ba mu tsoron zuwa zaɓe, su ne ke tsoron zuwa zaɓe. Gobe ma a ce a ta yi zaɓe, mu muna shirye. Yanzu yau gashi mun kai su baki tak. Yau kowa ya sha ji ga jikin shi. Biyo ba ka gane ɗan adawa, ba ka gane mai mulki. Taurin nan da yadda aka wadi tun da ai yanzu na ta yi taurin. Kowa ya ji ga jikin shi. Masara ta sha wuta.
A cikin makon jiya muka so makawa muku muhawarar wakilan jam'iyyar da ke mulki a jamhuriyar Nijar a yanzu da kuma ƴan adawa akan halin siyasar ƙasar na yanzu da kuma inda ya tasar wannan gaba. Yayin da ake tunkarar zaɓuɓɓuka masu zuwa nan gaba ɗin, wato ciki har da babban zaɓen shekarar 2021 in ga rega lafiya. Tuma har ba ta yi nisa ba, muka fara jin wasu daga cikin damuwar kowane daga cikin ɓangarorin nan guda biyu dangane da wata majalisar tattaunawa da ake kira CNDP da ake son a kafa, wacce ya kamata ta samu wakilcin 'yan adawa da kuma mutanen gwamnati, wacce kuma aka ce manufarta ita ce domin a baiwa kowane ɓangare dama. Ne tofa albarkacin bakinsa kan yadda za a juya akalar siyasar wannan muhimmiyar ƙasa. To sai dai kuma abin ya gagada, to me yasa haka? To shi ne za mu sake zo maida ku ga muhawara da Abdullahi Yusufu ya shirya mana a can ya mai kuma ya jagorance ta a tsakanin Abdulmumin Usman na ɓangaren jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya da Bani Ibrahim da ke wakiltar 'yan adawa. Kuma yau za mu tashi ne daga batun wata doka da ya kamata shi zauren na CNDP ya kafa amma abin ya zama rigima. To kowace doka ce Malam Abdulmumuni?
Doka ita ce wadda ka kunshi wato kafa wannan kungiya ta zaɓe wadda ake
wato hukumar zaɓe mai
hukumar zaɓe mai zaman kanta. Akwai doka wadda ake so a yi bisa gare ta, kuma dokar cikin wanga zama na a majalisa shine za a kaddama da shi. Da haka ake bukata in tana yiwuwa a zama na cikin wannan zauren su ba da nasu ra'ayi bisa ga duka fannonin wannan dokar wanda ya shafi wannan hukumar.
Wato shi wannan zaman taron yana da muhimmanci musamman ma kan abin da ya shafi kafa ita wannan hukumar zabe mai zaman kanta.
Yana da muhimmanci tukuri.
Bana kaji irin abubuwan da aka so a tattauna a ƙarshen ita wannan majalisar ta CNDP. Akwai maganar kafa wannan hukumar zabe mai zaman kanta da ake kira seni. Sannan kuma ga maganar shirye-shiryen zabukan da ke tafi. Shin a bangaren ku na ƴan adawa kuna ganin waɗannan batutuwan ba su da wani muhimmanci ne?
Ban ce ba CNDP ta bar zaman taron ta. Ci anai tun da kun ka zo ku kun mai da CNDP kamar aikin CNDP muhimmancin CNDP ba ku dauke shi ba wani abu. In dai ka tuna 2014-2015 babu CNDP da an kai taron da an kai wanda ba a watse ba ko wani bangaren abun ga masu rinjaye ko kuma ƴan adawa ko kuma wanda ake ce ma nuna file wani bai hita ba tun 2014 ko 2015 taron da an kai ma sai da an kai wannan Prime Minister wanga Birji Rafini lokacin da ya tura muna wasika na ganin cewa mu zo a tattauna bisa kan hanyoyin da za a bi a yi taron CNDP ai akwai wasiƙar da ya turo muna ai shi cikin ta yace ya yarda da cewa akwai crisis politics
ne wato akwai rikicin siyasa
rikici ko ba karamin rikici babban rikici tunda dai yanzu tunda an kai zaben da suka huce wanda yace wai mun shaka wanda kowa san cikin matsalolin da an kai su kuma zabe ne wanda har yanzu mu bamu tabbata bamu yarda da zabukan da an kai ba har yanzu mu muna ganin cewa kamar ce kwace ne kun kai ba cikin demokradiya ba muke milkin kama karya ne muke tunda yanzu yau in nazo na zantuka gama bisa kan radio na Niger bai wa ne azo da dare a dauke na kai ni kaso yau mu ga ganin ban mu iya zuwa CNDP ka san dan
me dalili
lokacin da an ka fara an ka kiro taron wanda ya huce na CNDP bisa a tattauna bisa kan kunnin zabe su cewa sun kai muna nan ko ba mu nan za a ci gaba da ayyukan CNDP suka ce kuna nan ba ku nan za a yau ba su ga gaskiya ba su ga mai kasa gaskiya ma yau in za a zabe ai ba Niger ne yake ba da kudin abin kudin da ake sa ana zabe ko akwai wanda ke da hannu masu hannu da shuni su ne ke bada su sun ka ce ma gwamnati ba su ba da ko biye a yi wannan girgam fiche biometric ba su ba da wa in ba duk bangarori 'yan siyasa sun
wato in ba an samu fahimtar juna tsakanin 'yan siyasa ba
to shi yasa yau tunda sun san nan yau kasar ga dai babu kuɗi cike ko shi ya sani yau ko biya yau jiya an ka fara biya abin ga albashin ma'aikata jiya yau har yanzu kamar a ce bisa kan kashi 100 babu 5 da suka samu albashi
Abdulmun yana magana cewa turace ta kai bango ga masu bangaren masu milki kamar yadda ya faɗa cewa masu hannu da shuni ne suka tilasta muku cewa sai kun kira ɗan adawa nan ko tattauna da su
shi wannan zaure an kirkiro shi ne dan saboda waɗanda ba su da rinjaye ka gane ko dan saboda ga a zo wannan ganwan na masu rinshaye mai nauyi ya markade su ya san an yi ba da su ba ka gane ko shine an mafarin wannan zauri amma in ba dan haka ba in demokradiya za a yi aiki da ita tsantsa kamar Mali kamar Togo kamar Benin kamar sauran kasashe ai babu wani wurin zuwa sai majalisa to idan aka ce komai majalisa za a yi su ba za su ce komai ba dan saboda can su ɗan tsagera ne
wato ba su da rinjaye kake nuhu
ba ma buto rinjaye ake buto ba su ɗan kaɗan ne a majalisa dan a kiyaye ma wannan ne muka ce to ashe wani saure wanda yake can waje
ba hukukun ka kirkiro sai da yafa
abinda nake so in ce maka
ta hukukun ka kirkiro
ai tare da mu aka yi
sai CNDP loi ordonnance te decret ne wanda premier minister na 2004 wanda shi ne yau ma dukkan ƴan siyasa
abin da nake son in ce
azawa Muhammad ya dauka ya kirkiro
abin da nake so in faɗi ke anan wato shi ne ka tambayi shi ma dukkan ƴan siyasan ko dodo na ƴan siyasa ko wane ne abin da
nake so ma dukkan ƴan adawa
amma dukkan ƴan adawa ne su ko yau ka tambayi shi ka tambayi shi ka jiya in a lokacin da an kai wannan shawara ta kirkiro CNDP bai ga ƴan adawa tambayi shi
sai da ya dauki
niyan yi an ka kirawo ku amma ba hukun ki kirkiro
shi ba ka amince da tare da mu an ka kirkiro shi ko
ba hukun ki kirkiro
abun nihi shine ana idan muka ce ban maso ba za a kirkiro ba yau saboda ba za a yi shi ba ga banza
to dazu kai zance kace lokacin da kuke adawa so nake in tambaye ka lokacin da Tanja Muhammadu ya dauki niyan cewa zai tazarce so uku Sayyid Umar lokacin yana prime minister ya gaito ku zo ku yi sendefe ku tahi
da haka wato zan baka ansa wannan dan saboda a wannan lokacin
to yanzu bari ya bada
a wannan lokacin tare da ku muke muna tare da madugoyin adawa a lokacin to kaman wanda nace wato shi sai sendefe wato wata hikima ce dan saboda a ba wadanda marasa karhi a ba su hanya su ma su tofa albarkacin bakin su wadanda yan kadan ba su da rin shayi a ba su hanya su ma
amma
su kawo na su gudun ma wajen tattauna
na'am
to idan aka ce sai NDP wato ba zai yi aiki da sauran yan adawa ba za su zo ba to mu ba za mu gani wani umfani da sai
amma a baya sun so a kira wannan sai NDP din a tattauna kan wasu matsaloli da suka shafi siyasa amma kuka kasa kira
sai NDP ai babu wannan magana wannan zance bai taso ba tunda shi sai NDP bangaren nan biyu ko ne yana da hanyar kira shi kuma mu bamu da wani misalin wani matsala wanda ta zo
wato su ma ɗan adawa suna iya su nemi a kira wannan taron da CNDP
bisa ga magana duka wanda take tana da muhimmanci magana duka wanda take ba a zo a bata lokaci dan ai gardama ba ina zuwa ban baka ansa magana ne wato bisa ga wannan duka maganganu idan wato madugan ɗan adawa yake aje sauraron nan a zamna ai shawara ana shawara in wata doka ce wadda ta shahi abubuwa wanda suka yi kasan su ɗan jami'oyi abubuwan da ke damar su ba wai wani aiki na ƙasa ba ko makaranta ko
wasu matsaloli
su shahi ƙasa ko tattalin wato kiwon lafiya ko wani abu ba shine ke shafar su ba duk in ka ji sun taddo rigima abu ne wanda ya shahi zabe duka maganganun da suke kawowa abin da ya shahi zabe ne da abin da ya shahi a samu iko
to ga sheku malama to bari mu tsaya nan amma muna da tarin maganganu da yawa da muke son mu taba su in Allah ya kai mu a shiri na gaba na makon gobe wanda za su hada da cewa ko gaskiya ne Prime Minister Niger din ya kawo shawara a wargaza maganar CNDP kwata-kwata a kafa wani amana daban ko menene tasirin kudaden kasashen ketare masu samun hanyar shiga cikin harkokin zabe da Niger sannan ita kanta Faransa nawa ta saka a zaben da ya gabata duk muna fatar mu kawo wannan bayani a shiri mai zuwa Allah ya kai mu rana wato muna fata za ku dawo ku ji cigaban wannan fafatawa din yanzu muna son mu gode wa shi wakilin namu Yusuf Abdullahi da kuma bakin nasa Abdul Mumin Usman da Bani Ibrahim a kan wannan tattaunawa da suka yi kuma a madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sakwata a Washington DC a huta lafiya
to gaishe ku yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice
a takaitaccen jumlar yawan mutanen da suka mutu a harin ta'addanci da aka kai a birnin Mogadishu na kasar Somalia ya cira yanzu ya kai 300 yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman mutanen da suka rayu a harin wanda ake zargin mayakan kungiyar masu tsotsin ra'ayin Islam ne sa kai shi Dr. Abdulkadir Adam shugaban ma'aikatar kula da motocin daukar marasa lafiya na gaggawa ya fada wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 302 daga mummunar fashewar ta faru a wata mahada mai yawan hada-hadan mutane a yammacin ranar Asabar. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce yana shirin kiran iyalan sojojin Amurka hudu da aka kashe a farkon watan nan a jamhuriyar Niger. Ya kuma yi tutiyar cewa tsohon shugaban Amurka Barack Obama baya kiran iyalan sojojin da aka kashe a bakin aiki domin ya yi musu ta'aziyya. Trump da ya yi wannan furuci ne a lokacin da taron manema labarai a fadarsa ta White House a jiya Litinin, inda aka tambaye shi dalilin da ya sa bai yi wa Amurka wani bayani ba a kan sojojin Amurkan da aka kashe a Niger.
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Safiru Hashim Gumel da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Solomon Abo da injiniyanmu na wannan lokacin wato Jan Ellison ni na ku Ibrahim Karamu Sigarba ke cewa sai kuma da hantsi.